أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوشا تقص دوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدقو تدريه حدود 30 دبيو ودتديدي دشا تقص دوة تقص شا تقص دوة تقص نشكرا تدقو بيو دقو مشاد تميلادية zamu tashi aya 96 a cikin karatun mu na tafsirin suratul maida a cikin wannan wata mai albarka. Tambayoyin da aka rubuto ga wasu daga ciki, wannan yace ina neman taimakon da addu'a akan wata larura da take damuna, kuma ayyuwa mutane nasiha su daina bulakanta alqur'ani, domin wallahi a cikin masallacin nan za ka ga mutane suna tsallaka alqur'ani kuma a daina ajiye shi a matsayin shedar wajen zama. To na farko dai buƙatar ka Allah ya biya maka, Allah ya yi maka larurar da take tare da kai, ya yi mana larurar mu baki ɗaya. Dangane ku da Alƙur'ani, wannan yana da muhimmanci a kula daga cikin ladabin Alƙur'ani, musamman a masallatai. Alƙur'ani yana da alfarma, kuma tozarta Alƙur'ani in ya haɗu da ganganci zai iya kaiwa zuwa ga ridda, saboda yana daga cikin wato izgili da ayoyin Allah. Don haka lallai a tsare Alƙur'ani, a tsare martabarsa, a tsare darajarsa. Ya ishe mu sanin martabar Alƙur'ani, abinda yake mafi sahihin magana na malamai, bai halatta wanda ba shi da tsarki ya ɗauki Ƙur'ani cikakke ba, ma'ana wanda alwalarsa ta kare ko yake da janaba ko take cikin jinin haila, bai halatta ya ɗauki Alƙur'ani cikakke ba a cikin wannan hali har sai ya yi tsarki. Don haka wannan ya ishe mu sanin martabar Alƙur'ani. Yana daga cikin tozarta Alƙur'ani ka tsallake shi ko kuma ka ajiye shi wajen wanda zai iya taka shi, a inda wanda zai iya taka shi. To wani ɗan uwa zai musulunta na'am. Bismillah. You want to accept Islam?
Yes, sir.
Okay. You speak English?
Yes, sir.
Okay. So if you want to accept Islam, you do the testimony, that is the you say after me the words that will make you a Muslim. I testify that there is no God worthy of being worshipped
except Allah.
I testify that Muhammad is the messenger and the slave of Allah. So now you are a Muslim. So do you want to change your name?
Yes.
Okay, what's your former name?
Kelly.
Now what do you want to be called?
Zahid.
Sa'id. Okay, so Sa'id, Sayyid. Okay, Sayyid. You know the meaning of Sayyid? That means a master. So you'll be a master, inshallah, in this world and in the next. So you are Sayyid. So now you will go and take a ritual bath, you clean your whole body, and then you pray with us. Whenever you pray with the Muslims until you are able to pray yourself, and from tomorrow you start observing the fast. But from now till sunset you don't eat anything, because we are in a period of fasting. So it is you don't eat anything till sunset, and then for the rest of the days of Ramadan you continue fasting with us. Okay, so inshallah you will see the brothers of Hizbah. They will try to join you with somebody who will get some books for you, inshallah. Mubarak. Thank you, congratulations. Okay. Yeah, you can go. Yes, thank you. To tsallaka Alƙur'ani yana daga cikin tozarta shi. Haka zalika wanda ya sanya shi inda za a iya tsallaka shi ko ma a taka shi. Don haka ne aka yi irin waɗannan 'yan itatuwa na kujeru. In mutum har yana buƙatar ya tsare waje ne, to yana so bai kamata ya ajiye Alƙur'ani a ƙasa ba, inda wani in ya zo tafiya zai iya taka shi, ya ɗora shi a cikin wannan kujerar. Lallai a tsare martabar Alƙur'ani. Sannan wannan ya ce, idan zan karanta ƙul huwallahu da Falaq da Nasi ƙafa uku na bayan magariba da sallar asuba, shin zan jero su ne, ko kuma zan karanta ƙul huwallahu uku sannan Falaq uku sannan suratul Nasi uku, ko kuma yaya zan yi? Diyan da kai daidai ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi sau uku, diyan da kai su daidai ne, kamar tasbihi ne bayan sallah, ko ka ce تيس تسبيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سننكي والحمد لله والحمد لله والحمد لله سننكي والله أكبر والله أكبر والله أكبر كوكتشي سبحان الله والحمد لله والله أكبر سو لا سبحان الله والحمد لله والله أكبر سو بيو هكا didde ki wadansu malamai sun fifita kai na farkon kai subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 saboda akwai karin ibada a ciki karin ibada wajen kirgawa karin ibada kuma karin lada ne saboda haka amma wannan wanda yake duk zaka iya yi ba tare da ka kirga ba ko ya kai su duk daidai ne insha Allah shin ya halatta mata su bi sallar tarawih ko ta tahajjud daga gidajensu idan suna jin sautin karatun liman idan suna jin sautin karatun liman kuma masallacin idan an dauke wuta akwai generator wanda yake zai iya tashi nan da nan yanda ba zai zama to koyin su ga liman ya yanke ba babu laifi za su iya yin haka amma idan ya zama to cewa babu wannan tabbacin to koyi da liman daga gida ba zai yiwu ba domin sharadin koyi da liman wato yuwar kai koyi da shi yuwar kai koyi da shi shine zaka ganshi ko zaka ji shi to idan ji ba za ka ji shi da kunnanka mubasharatan ba sai da taimakon ala to dole ne ta zamanto alar tana daukan hukuncin sadajjen jiyarwa jiyarwar da ba zai yanke ba to in ta dauki wannan hukuncin za a iya koyi da liman daga gida ya tabbata daga cikin ayyukan magabata iyalan sayyidina Umar suna bin sallah daga cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika Anas ibn Malik iyalansa suna bin sallah daga cikin masallaci a Basra a garin Basra suna bin sallah daga gida da sallar da ake yi a cikin masallaci saboda haka al-asl ya halatta wannan yace mun kasance a makaranta idan ba za su zauna a ɗakin makaranta ba sai mu saya tambaya wannan ina jin yaya ke tambayar ku mun kasance a makaranta idan ba za mu zauna a ɗakin makaranta ba sai mu sayar akan 4000 sannan sai mu saya akan 4000 sannan mu sayar da shi ga mai bukata akan 7000 ko fiye da haka to wannan ƙarin riba ce ko ba riba bace a wannan ciniki ne ciniki ne babu komai idan kun yi wannan ka haƙi ne ka saya sannan ka sayar haƙi ne ka saya ka biya a 4000 sannan ka zo ka ba mu wani wanda yake zai saya a 7000 babu laifi idan kai insha Allah na'am mun amsa dangane da rike alqur'ani al'aula kada mutun ya rike alqur'ani shine yafi dacewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai aiki a cikin sallah da zai shagaltar da kai ga barin dukkan wani aiki shi ko rike alqur'ani ba aikin sallah bane saboda haka ya kamata a cikin sallah mutun ya shagaltu da wato karatun da jin alqur'ani da zikiri ba ya rike alqur'ani ba amma wadansu malamai sun yi ruksa to inda nake ce muku fatuwar waɗansu daga cikin malamai na wannan zamani wanda yake dai a sun rasu yanzu Allah ya ji ƙansu shine kan cewa ya halatta a yi irin wannan amma al'aula saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya saurari karatun alqur'ani ne sai dai idan ya zamanto cewar yin wannan zai taimaka masa wajen nutsuwa a cikin sallah da mai da hankali to sai ya zamanto yana daga cikin maslahar sallah yana daga cikin ayyukan cikin sallah din wataƙila wannan ma shine yasa waɗannan malamai suka yi fatuwa gare shi kan ya rike alqur'ani din amma idan dai ya zamanto cewa baya bukata saboda ko ya haddace ko kuma yana fahimtar abin da ake karantawa ko kuma inda za a karanta ya karanta fassarar ana faɗa zai iya tunani akan ma'anonin saboda ya riga ya karanta su to abin da ya fi gare shi shine ya tsaya ya saurari karatun saboda abin da yake zai samu na ƙarin nutsuwa da ƙarin imani wajen sauraron karatun alqur'ani wannan yace da Allah ina son a tunatar da al'umma cewar sakamakon ruwan sama da aka samu wannan shekarar an samu ruftawar kaburbura a wannan jihar tamu ta Kano don haka al'umma su taimaka wajen samar da ƙasa da kayan aiki don abin ya kai duk inda ba a zato a wannan kwarai da gaske wato shi kabari haƙƙi ne ga wanda yake ciki haƙƙi ne na musulmi kansu tsare ma musulmi wato a kwanciyar su a cikin kaburburan su bai halatta a bar gawa ta tozarta ba a bar kabari ya bude har ya zama tokan cewar gawar da ke ciki ta tozarta wannan bai halatta ba domin fardu kifaya ne farilla ce ta kifaya akan al'umma don haka duk wanda suke da iko sai su yi bisa al'ada ofishin hakimin cikin birni shine yake da wannan nauyi wanda da madakin Kano ne yanzu kuma yana gargashin Galadiman Kano saboda haka abinda ake da shi na taimako a iya kawo wannan masallacin na taimakon wato a gyaran makabarta mu kuma Allah yadda zamu san yadda zamu musanar da musadar da wannan taimako ga wanda suke yin wannan dawainiya insha Allah sannan kafin mu yi karatu mu fara karatu akwai al'ada da mukan yi a muna ware rana da mukan je gidan fursuna kurkuku domin kai dauki da taimako ga ƴan uwanmu da suke tsare a cikin kurkuku mukan hada kayan abinci da tufafi da kayan tufafi da sabulan wanka da sabulan wanki a samu a kai musu duk azumi mukan yi wannan a wannan masallaci to an kayyade an san sun ba mu ranar jibi asabar kan a kai musu wannan ziyara jibi asabar karfe 12 ne ko karfe 10 na safe saboda kuma muna kira ga ƴan uwa za a zaga da kokon bara ga wanda suke da niyyar yin wannan ga wanda suke da niyyar bada gudummawa ta yin wannan ta sayan kayan wannan tallafi da za a kai ma ƴan fursuna jibi insha Allah su ba da taimakon su za a hada wannan taimako yau da gobe shi ko na wannan na makabarta shi na makabarta insha Allah duk wanda yake da taimakon na makabarta sai ya kawo maladan ko wanda daga cikin ƴan uwanmu ƴan hizba ya ba su taimakon za a tara in Allah ya yarda a kai ga waɗanda suke su ne jami'an wannan wannan nauyi Allah madaukakin sarki kuma ya mana muwafaka da kuma karɓi ayyukanmu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي
Allah ya ce uhilla lakum saydul bahr an halatta wato farautar abinda ke cikin teku a gare ku an halatta wato an halatta muku ku yi su duk abinda yake za ku yi farautar sa a cikin ruwa domin abinda ake nufi da albahru shine alma'ul kathir ya hada qurama da tabki babba da teku da kogi da maliya duk sun shiga cikin albahr to an halatta muku yin farautar abin da ke cikin teku wa ta'amuhu mata'an lakum haka zalika haka ma abincinsa abincin teku shi ma an halatta shi a gare ku mata'an lakum an halatta shi halin kasancewar abin jin dadi a gare ku ko kuma ka dauki wannan wato masdar ne li maf'ulin wato masdar ne ga fi'ili da aka share ya zamanto mata'akum bihi mata'an lakum Allah ya jiyar da ku dadi da shi wato Allah ya ni'imta ku ya yi ni'ima a gare ku da ba ku jin dadi ta hanyar wannan abincin kuna jin dadin sa ta hanyar ku yi su ku kama abin da kuka yi su din ku sayar ku yi amfani da shi ku yi amfani da roman sa ku yi amfani da mai konsa ya zamanto muku waɗansu ma sun zamanto wannan ita ce sana'ar su kamar yadda yanzu kake gani manya-manyan kamfaninnuka abin da suke yi kenan zuwa suke suna yin su suna kuma sayarwa su kai kasashe daban-daban an ce irin kaguwan nan da ake da irin kaguwan nan da ake kamawa ta Najeriya a cikin tekun Bahar Maliya ta Najeriya din dadin ta kusan yafi na ko ina kyau amma haga yawanci wanda suke yin wannan ba ma ƴan Najeriya bane ƴan wata kasa ne suka zo suke amfani da kudade na Najeriya din su karbi kudin bashin banki su je su yi kuma su sayar ba a cin sa a Najeriya sai su kai kasar Faransa sai kasar Spain da sauransu to gashi kuma Allah ya ce yayi wannan mata'an lakum dan jin dadi a gare ku fa'ida ce ni'ima ce Allah ta'ala ya ni'imta ta a gare ku wannan halacci na wato na yin su sawa'un kuna cikin harami ko ba ku cikin harami wannan halal ne a gare ku uhilla lakum saydul bahr tunda ana maganar wato ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum shine hukuncin to da aka ce uhilla lakum saydul bahr an halatta muku yin su na namun dajin dake cikin teku na abubuwan dake cikin teku wato sawa'un kuna cikin harami ko ba ku cikin harami sawa'un kuna cikin halin ihrami ko ba ku cikin halin ihrami ya halatta gare ku wa ta'amuhu haka zalika abincin teku abincin dake cikin teku shima ya halatta a gare ku sawa'un kuna cikin ihrami ko ba ku cikin ihrami me ake nufi da ta'amuhu abincin teku abinda tafsirin mafi tafsirin dewa daga cikin sahabbai yazo shine abinda ya mutu a cikin teku ya zamanto yana yawo a cikin teku din ya zamanto mushi ya dago a cikin ruwa kamar alal misali kifi idan ya dago a cikin ruwa ko kuma abinda teku ya amayar da shi mun san dabbobin da ke cikin ruwa ba sa rayuwa sai a cikin ruwa idan teku ya ambaliya ya amayar da kifaye ko ya amayar da dorunan ruwa sannan sai ya janye kafin kifin ya koma cikin ruwan ya koma tare da shi ko dorunan ruwan ta koma cikin ruwan ta koma tare da shi sai ya zamanto ruwan ya riga ya janye shi kuma saboda rashin ruwa ya zamanto har ya mutu ya zamanto mushi kaga ya mutu da kansa ya zama mushi kenan to wannan mushin halal ne shine ma'anar ta'amuhu kuma shahidi akan wannan fasarar shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na abu huraira da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana qalilan min al-ma afana tawadda min ma'il bahr suka ce ya rasulullah muna hawa muna tafiya a cikin teku sai mu dauki ruwa dan kankani a wata riwayar in tawadda'na bihi atishna idan muka yi alwala da wannan ruwan sai mu yi kishu sai mu rasa ruwan da zamu sha ya zamanto kishirwa ta kashe mu to sai suka tambaya zamu iya alwala da ruwan teku sai ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu shi ruwan teku da kuke gani ruwansa mai tsarki ne mai tsarkakewa mushen da ya mutu a cikinsa halal ne wannan nassi ne kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam nassun fi mahallin niza saboda haka abinda ake nufi da ta'amuhu din kenan abincinsa wanda yake shi wato abin da ya mutu a ciki sawa'un da ya mutu ya zamanto yana yawo akan ruwan ka je kawai ka kama shi ko kuma ya mutu wato tekun ya amayar da shi ya janye ya koma ya zamanto ya mutu a gabar kogi baya daga cikin ta'amuhu abin da yake yana rayuwa a ƙasa kamar alal misali akuya ta shiga cikin teku ta mutu ta zamanto mushe a cikin teku to ba za mu ce wannan ta'amuhu bane wannan mushe ne da yazo ya fada cikin teku ya mutu wannan ba ta'amuhu bane ta'amuhu ai abin wato abincin da yake abin da yake yana rayuwa a cikin ruwa din idan ya mutu kuma banda abin da yake rayuwa a ruwa ya rayu a waje wanda ake ce masa barma'i abin da yake kamar kwado kamar kada shi banda wannan shi mushensa ba halal bane barma'i ba shi da wannan sifa dole wanda yake ana nufin ta'amuhu ay ta'amul bahr abinda yake ciki yake rayuwa a cikin teku to wannan Allah madaukakin sarki ya halatta muku yace mata'an lakum jin dadi a gare ku walis sayyara da kuma ga masu tafiya ga matafiya domin matafiya idan ya zamanto suna cikin teku aka ce dole sai guzuri za su tafi da shi kaga an takura a gare su amma suka yi tafiya wataƙila za su yi tafiya wata ɗaya a cikin teku shikenan sai su fito su yi su ɗinsu daga cikin teku abinda suka samu su gasa shi in ma ba za su iya gasa shi ba su shanya shi a rana ta gasa shi ya yi zafi a sa gishiri a ci a haka duk ana yi to wannan ai mata'an lakum jin daɗi a gare ku wa mata'an lissayyara da kuma jin daɗi ga matafiya dan dai Allah ya tatar da mu ni'imar da ya yi mana wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma amma an haramta muku yin farautar wato cin kashe farautar abin da yake kan tudu ma dumtum hurma matsawar kuna cikin halin ihrami wato saydul barri shine abin da kuka yi farauta na daga namun dajin da suke rayuwa a bayan ƙasa to an haramta muku yin farautar sa ma'ana kashe farautar ba wai cin naman farautar ba anan wajen akwai tafsiri Allah ya ce ma dumtum huruma matsawar kuna cikin ihrami wato matsawar kuna cikin ihrami bai halatta ku ci naman farauta ba naman farautar mutlaqan ne ko ko da qaidi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna kan cewa akwai qaidi idan akai farautar idan mutum kana cikin halin ihrami ma abinda ake nufi da halin ihrami shine ka sanya ihrami na haji ko ka sanya ihrami na umra hali na farko kenan wannan muhrim ne hali na biyu kana cikin makka kana cikin haddin harami wannan ma muhrim ne duk wanda ya shiga cikin makka za a ce masa ahrama kamar yanda in ya shiga cikin in ya shiga gangan in ya shiga cikin najadu za a ce anjada in ya gangara ya tafi wajen tihama za a ce athama to in ya shiga cikin haram za a ce ahrama saboda haka aka ce mutum muhrim ne yana daukan ma'ana biyu ya cudanya da halin ihrami ga haji ko ga umra ya kuma na biyu kuma ya kasance ya shiga cikin makka cikin haddin haramin makka ko da bai sa ihrami ba idan mutum ya shiga cikin haramin makka ba zai ci naman farauta ba zai yi farauta ba to idan wanda yake baya cikin ihrami sai yayi farauta ya kawo maka naman farauta alhali kai kai harama da haji ko da umra ya halatta kici ko bai halatta kici ba ba kai ne kai farautar ba amma sai amma farautar tudu ne farauta ne naman farauta ne na tudu ba na kogi ba ya halatta kici to nan malamai suka yi tafsiri idan wanda yayi farautar nan dan kai yayi wannan farautar to ba za ka ci ba haramun ne bisa hadisin sa'ab ibn al-jathama sa'ab ibn al-jathama balaraban kauye ne ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a jakin dawa da ya farautar sa ga annabi domin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai ci ba yace a'a ya raddin sa sai ya ga bacin rai a jikin wannan sa'ab ibn al-jathama sai ce inna lam naruddahu alayka illa an kunna huruman ba abin da yasa muka yi raddin wannan kyauta da kai mana face dan mun kasance muna cikin halin ihrami saboda yayi wannan farautar domin sa ne sallallahu alaihi wasallam dan ya kawo wata gaisuwa a gare shi da girmamawa to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ihrami saboda haka idan akai wanda yayi farauta ga wanda yake cikin harami to wannan naman haramun ne a gare shi shi ne wanda yake cikin haramin haramun ne a gare shi shi kuma wanda yayi ihramin wanda kuma yayi farautar fa wanda yake a cikin halal ne baya cikin harami ya halatta ci wannan nama as-sahih shi ma bai halatta ci wannan nama ba dan yayi farautar ne ga wanda yake cikin harami wanda aka hana masa cin naman farauta amma inda kansa ne kawai yayi farauta baya cikin ihrami kawai sai yayi farauta to ya halatta ci wannan naman kuma ya halatta bayar da shi hadiya ga wanda yake cikin ihrami wannan shine kamar halin Abu Qatada Abu Qatada Faris Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yakin Hudaybiyah yaje ya ga jakin dawa ya bi shi ya harbe shi yazo ya yanka ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci daga ciki amma kafin ya ci sai da ya tambaya hal dallahu alaiha ahadun minkum akwai wanda ya nuna masa wannan jakin dawan aw a'anahu ala qatliha ko ya taimaka wajen kashe wannan jakar duk suka ce a'a ya rasulullah yace to a ci idan wato kaga mafhumin wannan inda wani ya ce masa kaga suna cikin ihrami sai aka hango jakin dawa ko jakar dawa yaya abin nan abokin tafiya ga can fa ko kuma dalil ga can fa kaga shi ya nuna masa kenan to idan ya je ya kama ya yi abin nan tamkar su masu haramun ne suka yi farautar zai zama to haramu ko kuma ya ce ku tare sai masu harami suka tare ba mu muka yi ba amma mu muka tare to nan wajen ma bai halatta ba shine fa'idar tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam hal dallahu alaiha minkum ahad akwai wanda ya nuna masa wannan jakar daga cikin ku suka ce a'a ya rasulullah hal anahu ala qatliha ahad wani ya taimaka masa wajen kashe wannan jakar suka ce a'a yace to ku ci saboda haka idan aka yi farauta Allah madaukakin sarki yace ya haramta muku farautar tudu wato farautar da ba ta cikin teku ba ma dumtum hurma matso kuna cikin halin ihrami ma'ana shine ku kuyi ko ayi farautar domin ku amma idan dai aka yi farautar ba domin ku ba kamar yanda zaka ga ana sayar da naman farauta wanda yake mutane ne sun je sun yi farauta suna sayar da zomo kai kuma kana cikin ihrami ka zo ka saya tunda ka san an yi ne wanda kuma suka yi wannan ba a cikin ihrami suke ba kuma su yi dan masu ihrami bane dan matafiya suke wannan ya halatta a gare su duk wannan ka'ida akan wato farautar da take akan tudu ne ba farautar cikin teku ba ita ko farautar teku da mushen cikin teku wannan halal ne daga cikin abin da yake inganta da daga cikin abin da yake karfafa cewar abin da ya mutu a cikin teku halal ne ga mutane sawa'un suna cikin ihrami ko ba cikin ihrami ba hadisin Jabir ibn Abdullah a cikin sahih Muslim na hadisin Al-Anbar katan kifi da sahabbai suka gani sun yi tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su je su kai yaki su je su kai hari tafiyar su ta kai su ta wajen gabar tekun Maliya na wajen Jidda suna tafiya tafiyar ta yi tsawo har guzuri ya dako za karewa sai amirul jaishi shine Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah yace da a tattara kowa ya kawo guzurin sa da aka tattaro aka kawo guzuri aka rinka rabawa tun ana raba abinda za a ci kullun har sai ta kai ana raba dabino daya a kullun dabino daya shi za a ci a kullun bude baki mun sai inda muke bude baki aiko an ce a ci dabino wutari wani ya fara ci ba daya ba ba uku ba ba bakwai ba ba tara ba sai ya dangana da 11 ko 13 to su daya kuma fa wannan fa wai fa bude baki ne kawai akwai kuma abin da za a ci bayan wannan to su koyi ga baki daya abincin ne dabino daya kuma jihadi suka tafi kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma annabin yana da rai sallallahu wasallamu alaihi wannan in duniyar nan in wada ka da duniya shine samun wato kulawar Allah da soyayyar Allah da su suka fi kowa cancanta da wannan amma su ne waliyan Allah da suka fi kowa kusanci da Allah a bayan kasa a lokacin amma Allah madaukakin sarki yana gani ya san da halin su kuma yana da miki shine da mulkin sama da kasa amma ya kyale su a cikin wannan hali to suna cikin tafiya sai suka ga wani abu tudu kamar tudun yashi da suka kusata sai da wata dabba ce wani kifi ne kato ambar ba ku sani ba wata kila ko whale ce wanda ake cewa ko kuma irin shark din nan ne amma saboda girman sa suka ce adadin mutane sun shiga cikin wato kwarmin idan kifin ba mutum ɗaya ba adadi a wata riwayar an ce mutum 13 suka shiga nan wajen suka zauna aka dauko hakarkarin kifin guda biyu wato kayar guda biyu Abu Ubaida yace a hada su hade da juna aka samu raƙumin da yafi kowanne koshi da girma da tudu aka dora mutum akai aka ce yazo ya bi ta karkashin wannan hakarkarin ya bi ta karkashin hakarkarin kofar gari ce suka yi kwana sama da 20 suna cin wannan kifin Abu Ubaida yace musu kun fito ne fi sabilillah kuma halinku halin larura ne saboda haka wannan abun ku ci amma in mun je kuma mu tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun ci a matsayin larura aka ce sai da suka yi kiba saboda cin wannan abincin suka dauko daga ciki suka kawo mu Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ci daga wannan ya tabbatar da su akan halaccin abin da suka yi cewa wato ba ma halin larura ba wannan halak ne malak to sannan Allah ta'ala ya ce حرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون كجي طوران الله وانده غريش أكي تتراكو أكي ما يدكو الله يكار واتو يكاري وانه وسيا دبين وانه هو كنشي ده طوران الله دو منشيني ببون وسيا وجن بن الله بن الله بايا بكاتر سيدة ننسان ده كون ان هزبا كوما كمان شون تقوائي تشي هزبك takwai tace dan hizba ka ce dan sannan ka wanda za ta sa ka ji tsoron Allah sai Allah ya wasiya to ku ji tsoron Allah wajen tsare wannan dokar ba kwa ganin sa ba kwa ganin kowa daga ku sai ku ya zama to kun kiyaye wannan doka ta Allah sai imani sai takwa ce take sa wannan to yace ku ji tsoron Allah sannan yayi wa'azi da ambaton sifar Allah na wanda take tunatar da mutane komawa zuwa gare shi yace alladhi ilayhi tuhsharun wanda gare ku ne ake tattara shi Al-Hashr shine tattara mutane da za a yi gabaki daya a ba wato a doran kasa guda daya a gaban Allah Jalla wa Ala domin hisabi shine Al-Hashr to tuhsharun za a tattara ku tun daga na farko har na karshe a waje daya domin Allah madaukakin sarki ya muku hisabi to ku tuna da wannan rana ya zama to kun kiyaye dokar Allah Jalla wa Ala
نعم الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
الله يجي جعل الله الكعبة البيت الحرام. الله يا سنيا كعبة لكن الله مي الفرما قياما للناس مدوغرا جمتاني واتو أبن ديكي سيد الأمرن سنة دونية سنة الدين سنة. والشهر الحرام هكما يا سنيا وتاني الفرما يزمن تومي واتو مدوغرا جمتاني والهدية ده هدية والقلائد ده هدية ودى أكي متراتيا هدية مسمى كنا ذلك wannan sanya warda Allah yayi maka'aba ya bata wannan sifa ya bata wannan matsayi li ta'lamu domin ku sani ya ku mutane annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard cewa Allah yana sani da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa wa annallaha bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah masani ne da komai nan Allah madaukakin sarki bayan ya bayyana hukunce-hukuncen da suke da alaka da ihrami duk kuma ihramin nan fa dan me ake ihramin ba dan Ka'aba ba ga masu tafiya Ka'aba ake yi sune suke ihrami masu tafiya Ka'aba sune suke ihrami masu shiga Ka'aba sune suke shiga cikin harami suke shiga cikin halin harami kuma Ka'abar to sai Allah ya ce ita Ka'aban nan da Allah ya sanya ta wato ɗakin Allah wanda yake na alfarma ja'ala din nan tana zuwa da ma'anar aujadani wato Allah ya samar da Ka'aba Allah shi ya samar da Ka'aba domin shine ya umarci Annabi Ibrahim ya je ya gina Ka'aba tare da ɗansa Annabi Isma'il a lokacin nan babu kowa ba kowa a wajen amma kaga ilimin Allah Allah ya san abin da zai zamanto wannan ke kasashen waje wanda idan zaka je yanzu mutanen da suke zuwa suna sayar da suna kiran ƴan kasuwa na su je yawon shakatawa wayanne irin kasashe suke nema sai neman kasashe masu ni'ima ko kasashen da suke da namun daji da za a je a kallo ko kasashen da suke da ruwa da yake gangarowa daga tudu sama wurare ne na tarihi ko wurare na dabi'a na wato na kyan dabi'a wanda zai ja hankalin mutane a je amma waje wanda yake sai bakin dutse ba tsoro sai zafi sai ba waɗansu kayan marmari a wajen ba a noma ke kasashen waje ba ruwa ma ko ruwa babu a lokacin ya zamanto shine za Allah ya ce a je a gina gida a wajen wanda wannan gidan shine ɗakin na Allah shine zai zamanto albaytul haram ɗakin Allah wanda yake alharam alharam ay almamnu tsararre wanda yake an kare shi me tsarin da aka yi ma ɗakin Ka'aba ai an kare an tsare shi daga cewa jabberawa ba za su iya zuwa su ci shi da yaki ba Abraha da yazo da giwayensa Allah ya halaka shi da dairar ababil duk wani wanda ya taba kawo hari ga Ka'aba Allah bai sallata shi akan sa ba shi ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sallata shi ga Makka shi ma ba a halatta masa ba sai sa'a guda ta koma tana nan tsararra kamar yadda take da kuma Allah ya tsare ta tun ran da Allah ya halicci sama da ƙasa to ma'ana ta biyu ta tsarin ɗakin da Allah ya sanya shi ɗaki wanda yake tsararre duk wanda ya shiga cikin sa tsararre ne a jahiliya da a musulunci mutum zai haɗu da wanda ya kashe ubansa a cikin ɗakin Allah a Makka amma ba zai masa komai ba dole sai ya saurara har sai ya fita daga cikin haddin harami sannan ya ce zai kama shi ya ce zai ɗauki fansa amma matsayi yana cikin harami wannan kwarjinin da jin cewa in ya taɓa shi to duk abin da ya same shi shi ya janyo ma kansa saboda ba wanda ya taɓa keta alfarmar ɗakin Allah Allah ya kyale shi sunna ce da Allah ya sunnata tun jahiliya ake yi to wannan Allah ya sanya Ka'aba ya samar da Ka'aba da wannan ma'ana qiyaman linnas halin kasancewarta madogara mai tsayuwa da maslahar mutane wato kamar yadda shugaba ita Ka'aba wato kamar shugaba ce kenan ga al'umma kamar yadda shugaba yake tsare al'umma tunda ka san shugaba shine zai zo ya kawo musu duk abin da zai kawo musu maslaha ya shimfiɗa musu tsaro da zai tsare dukiyoyinsu ya samo musu hanyoyin da za su yi sana'a ya samo musu hanyoyin da arzikinsu zai haɓaka ya samo musu hanyoyin da za su yi noma da dukkan ba abin da shugaba yake ba kenan gwamnati ba abin da take ba kenan to abinda Allah ta'ala ya samar a cikin abinda Allah ya sanya Ka'aba ta zaman to kenan fiye da abinda ma gwamnatoci za su domin da sanyawar Allah ne ya sanya mutane suka ba ma Makka da Ka'aba wannan alfarma asalin ma'anar Ka'aba duk daki wanda yake mai kusurwa hudu wanda yake kuma kowace kusurwa jeje take da juna abinda ake cewa da turanci cube kamar wato gudan sukari kwaya-kwaya din nan wanda yake gani kaga sukari kwaya-kwaya ai kamar daki yake to haka Ka'aba asalin ma'anar Ka'aba kenan al-mukaab wato abinda yake an mai da shi mai kusurwa guda uku dukkanin kowace kusurwa tsawon su daya to Allah ya sanya wannan dakin ya zama to qiyamah linnas wato abinda zai tsayar da lamuran mutane a addinin su da kuma a cikin duniyar su lokacin da Allah ya sanya wannan kaga ai da ba wai yazo ya samu garin Makka mutane ta zama to alƙarya ana girmama ta mutane suna ta kawo ciniki sai ce to kaga barga yace ma Annabi Ibrahim je ka a wannan gari wanda yake ya zama to ummul qura je ka gina ɗakin Allah a wajen tunda ya zama to ummul qura sai ya zama to kan cewar Ka'aba sai ta taimaka wajen kawo tanzimi da tsarin yadda za a tsarewa mutane abin da yake maslahar su na duniya da na addini a'a wajen fako ne babu kowa a wajen Annabi Ibrahim ya je ya ajiye Annabi Isma'il da uwarsa Hajar sai daga baya da ya zamanto dan saurayi ya zo ya gina ɗakin daga shi sai ƴan ƙabilu kaɗan ƙabilar Jurhum ƴan tsirarin mutane amma Allah ya san abin da zai zo ya faru ga wannan ɗaki cewa a bisa tafiyar shekaru zai zamanto shi ne wanda mutane za su rinka zuwa masa daga ko'ina zai zamanto ya sanya shi masabatan linnas wuri wanda mutane suke zuwa su sake dawowa ba a koshi da zuwansa kuma ya zamanto da haka ne zai tsare musu martabar maslahar addininsu ya tsare musu maslahar addininsu shi da shi ne za su cika ibadarsu duk ibadar da mutum yake idan bai je hajji ba gani yake kamar har yanzu da saura bai cika shiga cikin musulunci ba saboda haka idan ya je wannan sai hankalinsa ya kwanta akan cewa ya cika shiga cikin musulunci sannan kuma shi ne ɗakin da maslahar addini take tabbata cewa idan mutum ya je zai samu a yafe masa zunubansa wanda suka gabata gabaki ɗaya sannan in dai yana da bukata in ya je wannan waje ne wanda yake Allah ba zai dawo ba hannunsa rabbana sai ya dawo da biyan bukatar nan ko ta duniya ko ta lahira kamar yadda tabi'ai suka ambata to sannan ga maslahar duniya su rinka haduwa mutane da za su zo daga gabas da yamma da kudu da arewa da fari da baki da ja da shuɗe babu shuɗi amma akwai mai shuɗin ido akwai masu shuɗin ido ko ba haka ba turawa masu shuɗayen ido yanzu duk suna zuwa hajji duk za a gan su duk a haɗu a wajen wannan haɗuwar a yi cinikayya a tattauna a ƙulla alaƙa a ƙulla dangantaka ba irin abubuwa na maslaha da hajji baya kawowa duk wannan saboda fa wannan ɗakin ne fa wanda Allah ya sanya shi ja'alallahu ka'abatal baital harama qiyamah duk shi ne wannan qiyamah misali da dama da suka race da wannan haka zalika Allah ya sanya wata mai alfarma shi ma ya zama to qiyamah linnas an ambaci Ka'aba domin ita ce uwar ita ce asalin wato maslahar da take tabbata ga al'umma to sannan wata mai alfarma abin nufi a nan wajen watanni masu jinsin watanni masu alfarma su ne watannin Dhulqa'da da Dhulhijja da Muharram Dhulqa'da ga masu tafiya Dhulhijja ai aikin hajji Muharram ga masu komawa waɗannan watanni Allah ya sanya su su masu zamanto qiyaman linnas da mutane za su zai zamanto abinda zai tsare mutane kaga ba ƙasa ba mulki bane a wajen tunda Laraba ba su san mulki ba ballantana a ce akwai shari'a wadda take tsare mutane su ciniki take tsare musu amincin su wajen tafiye-tafiyen su amma sai Allah ya sanya waɗannan watannin kowa yana darashta su duk wanda yake tafiya a cikin wannan watan ba abinda za a yi masa in dai ya fito yana tafiya sawa'un zai tafi hajji ne ko zai bar hajji ne ya koma gida ba abinda za a yi masa an bashi aminci muna gani yanda yanzu hanyoyinmu kowace hanya tana in babu yan highway patrol hanya za ta biyu ko kuma idan me yasa kasashe yanzu suke sanya visa sai kana da izini sannan zaka shiga saboda su tabbatar kan cewa za a tsare amincin yan kasa da matafiya da to duk babu wannan babu tsarin kawai Allah ne ya sanya wannan doka ce da Allah ya sanya kuma aka kiyaye ta hatta a cikin jahiliya kafin ma musulunci yanzu wal hadiya haka nan hadaya Allah ita ma ya sanya ta qiyaman linnas hadaya shine dabbobi da ake yankawa ake tafiya da su ake yanka su a cikin harami hadaya akwai maslaha ga su makiwata makiwata za su je su sai za su masu kiyo sun samu kasuwa a yanzu daga cikin kasashen da suke samun kasuwanci na lokacin aikin haji babu kamar kasar Niger da kasar Somalia da kasar Djibouti nan ake zuwa a siyo dabbobi na yankan hadaya saboda alhazai kowa so yake hadaya adadin miliyoyin ragunan nan da za a samu daga ina ake samu daga kasashen musulmi wanda yake ba sa da kasashen musulmi wanda suke da kiwo kamar kasar Niger za ka ga daga Niger da Djibouti da Somalia da Sudan ma duk za ka ga an kwashi ragunan nan tun cikin azumi ake kai su ana tattara su domin masu yin hadaya su wannan maslaha ce ga mutane ciniki ya samu hanyar kasuwanci ya samu wanda yake zai tsaida al'amarin mutane sannan naman nan an yanka shi a raba ma fuqara'u ba fuqara'ul haram ba kawai musamman a wannan zamani hatta fuqara'u na wajen haram a da zamanin tashri'i in aka raba wannan naman in aka yanka mutane suna guzurin naman hadaya su tafi da shi garuruwan su to wannan yana daga cikin abin da ya tsayar da rayuwar su wal qala'id al qala'id ita ce hadaya wadda take akai mata alama wadda aka wato yawanci alamar ana amfani da gashin dabba ne a daddaura sai ayi rataya ta zaman to ita ce alamar cewa wannan taguwar ko wannan a saniyar ko waɗannan ragunan da awakan da tumakan an yi su ne za a kai su zuwa ga ɗakin Allah to wannan alamar daga an sa ba wanda ya sai taba su ba wanda zai ci ga ganima to a cikin yin ita kanta sana'ar yin qala'id din hanya ce wacce take qiyaman linna da take tsayar da al'amarin mutane dan an samu mutane abin yi saboda wannan sana'ar da Allah madaukakin sarki shine ya sanya ta to duk wayannan abubuwa ne wanda suka zo Allah madaukakin sarki ya tsara su a haka dan mu san cewa Allah ya san abin da ke faruwa a sammai ya san abin da ke cikin ƙasa idan da ba dan sanin Allah ba me zai sa sin shekaru ɗaruruwan shekaru Allah zai ce ma Annabi Ibrahim zai gina Ka'aba a nan wajen saboda ya san cewa wannan garin zai zama to shine ummul qura zai zama to shine garin da mutane suke zuwa masa daga ko ina domin su samu alkhairin duniya da alkhairin lahira to wannan yana daga cikin alamomi da suke nuna sanin Allah jalla wa ala da kuma kan cewar wato abinda ke faruwa a ƙasa Allah yana sare da shi duk da yake Allah ba a ƙasa yake ba Allah yana saman al'arshi amma abinda ke faruwa a ƙasa ya sani saboda haka ya san akwai Ka'aba ya san akwai hadaya ya san akwai qala'id duk shine ya hukunta abubuwan ma to ku san cewa Allah ya san waɗannan abubuwan saboda haka kuma abubuwan da kuke baya buya a gare shi wa annallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah madaukakin sarki masani ne da komai sannan Allah ya ce ilamu ku sani annallahu shadidul iqab cewa Allah mai tsananin hukuma ne wa annallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne mai jin kai in kaji Allah ya bude jumla da cewa ilamu ku sani to dan ku yi dan wato muhimmancin abinda zai biyo baya ne wato ku san wannan da muhimmanci ku wato ku girmama wannan sha'ani cewa Allah mai tsananin ukuba ne saboda haka kada ku yi wasa da ketare iyakar sa saboda yayin da ukubar Allah ta sauka ba za ka iya mata ba ukubar Allah ba za ka iya mata ba ba wanda ya sai ya ce zai iya jure hakurinka ba zai maka maganin ukubar Allah ba jimurinka da karfinka ba zai maka ganin ukubar Allah ba ina kai wane kai to amma kuma ku sani cewa kada wannan ya sanya ku kuɗe bai haso daga Allah suna tsananin ukubar Allah ya sanya ku ce to ai ni na mutu na lalace ka tsaya kai ta ganin zunubanka ka suranta irin ukubar da Allah yake yi irin abin da aka ce Allah zai ma mazinaci irin abin da Allah ya abin da aka ce Allah ya nema makaryata irin abin da Allah ya ce ana yi ma Allah yana yi ma masu cin naman mutane kai kuma duk ka hada waɗannan sai ka kan cewa ka mutu ka lalace ka halaka kawai gara ma duk abin da zai faru ma ya faru ka riga ka kare to sai Allah ya ce wa annallaha ghafurur rahim kuma ku sani Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai komai yawan zunubanka Allah sai ya gafarta maka gabaki ɗaya ya ce wala ubali ban damu ba kuma rahim mai jinkai ne a cikin jinkansa shine ya sanya ya zama to yana karban tuba kuma in ya karbi tuban sai ya zama to irin mummunan aqibar da zai biyo baya na ukubar zunubi din sai Allah ya zama to yayi maka afuwa daga wannan نعم
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
الله يشهد ما على الرسول إلا البلاغ to babu fa abin da yake babu fa wani abin da yake kan manzo face isarwa isarwa ya isar da sako shine kawai abin da yake kansa amma ku yi aiki da abin da ya isar wannan naku ne shi kuma ba mai gadi bane akan ku kan cewa dole sai kun yi wannan in ya riga ya isar muku shikenan ya gama nasa wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah kuma shine yake sanin abin da kuke bayyanawa da abin da kuke koyewa idan kuna bayyana cewa in kun ji abin da aka isar muku za ku yi aiki wannan Allah ya sani in ma kun boye sabon Allah Allah madaukakin sarki ya sani saboda haka a cikin wannan akwai narko akwai ban tsoro wajen nuna kan cewar to manzo fa ba zai iya hana maka ba zai iya hana azabar Allah ba zai hana azabar Allah akan ka ba kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ɗan uwansa bazan wadatar da ku komai ba in ba ku ce la ilaha illallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce to ga al'usatu amma sai ga waɗanda yake sun mutu akan imani to idan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar maka kuma ya zamanto kan cewa ka kangare har ka rasa imani to babu abinda zaka nemi babu abinda yake kansa salawatullahi wa salamu alaihi illa isarwa wanda yake kuma ya riga ya isar na'am
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون
الله تعالى يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب كتير يا رسول الله أبو الخبيث واتو أبو والدي كمي دودة abin da yake dauda baya daidai da at-tayyib abin da yake mai tsarki walau a'jabaka kasratul khabith koda ko yawan mummunan mai daudar koda yawan sa ya kayatar da kai fattaqullaha ya ulil albab dan haka ya kuma abuta ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankula la'allakum tuflihun domin ku samu wato rabauta ai wannan Allah wannan lafazin a cikin dukkan al'amura ne al-khabith mummuna abu ba daidai yake da kyakkyawa ba wajen abin nema wajen sana'a sana'ar da za ta kawo maka kudin haram ba ta daidai da sana'ar da za ta kawo maka kudin halal komai yawan kudin haramun din kuwa komai yawansa walau a jibaka kasratul khabi kadan din wanda yake za ka gode ma Allah da shi saboda ka same shi ta halal ya fi bisa da yawa wanda yake zai zamanto ya halakar da kai da yawa na haramun da zai zamanto ya halakar da kai haka zalika a wajen yawan mutane akwai mutane za ka ga sun yi taro taro mai yawa amma taro ne kamar kun farce ku saboda me saboda hubasa babu tsarki tare da su ba tsarkakan mutane bane ba imani sai saban Allah to komai yawan su ba za su yi daidai da wanda suke wato tsarkaka ba mutane masu tsarki ta imani da kyakkyawan ɗabi'a komai karan ba za su yi daidai da waɗanda suke mutane waɗanda suke wato a shirarai ba haka zalika wajen ilimi ma ilimin da yake kyakkyawa ba za ka haɗa shi da ilimin da yake mummunan ilimi ba na guba ka tara ilimi amma na guba ka san dukkan ka haddace littafan shamsul ma'arif ta sihiri duk ka haddace su amma wani ba abin da ya sani sai hisnul muslim din nan shi kawai ya haddace addu'o'in hisnul muslim to wallahi ba su daidai ba duk yawan abin da wannan ya sani na surkulle da laƙani da abin da yake cewa laƙani ne duk shirman banza ne to shi yasa sai Allah ta'ala yace kamar yanda Allah ta'ala yace ne a wata ayar wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida kasa gari wato doran kasa wanda yake mai tsarki tsiransa yana fitowa da izinin ubangijinsa amma wanda yake kuma mummuna fa la ya khruju illa nakida ba abin da yake fitarwa sai abu wanda yake watsatsai mara amfani wanda yake ba zai yi fure ba wannan yana da misali da yawa a cikin rayuwa wato al-khabith shine wanda yake babu rabo a ciki ba kuma ya baya haifar da wani amfani kuma karshen sa baya kyau at-tayyib ko mai tsarki ko mai karancin sa mai amfani ne kyakkyawan ƙarshe ne sannan Allah ta'ala ya ce fattaqullaha wannan tambihi ne akan mutum ya lizimci abin da yake mai tsarki a wajen itikadinsa da wajen aiki ka lizimci tsafta ka lizimci abin da yake karɓaɓɓe wajen Allah ka lizimci tsarki a cikin itikadinka imaninka ya zamanto babu ƙazanta a ciki babu kazantar shirka ba kazantar bid'a ba surkulle ba canfi ba sihiri ba mummunan itikadi ba yadda da tasirin boka ba yadda da tasirin ba yadda da tasirin mai cewa ya san gobe duk wannan dauda ne haka zalika wajen aikin ka ba sabo ba bid'a ba fasikanci ba munafinci to shine tsoron Allah din ku nuzumci wannan la'allakum tuflihun domin ku samu rabauta ya aka kebance ulil albabi da ambato aka ce fattaqullaha ya ulil albabi ya kuma abuta hankula domin su ne wato a gaba wajen tantance wannan al'amura duk wanda Allah ta'ala ya bashi hankali kuma hankalin nan ya zamanto ya haskaka hasken wahayi to wannan shine mai arziki kuma hankali shine kai rinjaye wato an kira hankali saboda yana hana mai shi daga yin abin da ba shi da kyau al'aql daga iqal ne da baibayi yana da baibaye ka daga abin da ba shi da kyau mai hankali shine wanda yake hana ma ransa abin da ransa take so in wannan abin da yake shi zuwa ga halaka saboda haka su ne wanda suke lizimtar takawa su aka kebance da wannan umarni saboda su ne a waɗanda suke wato ba sa wofantar da takwa su suka kowa cancanta wajen wato yin takwa ga Allah jalla wa ala
ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد جعلها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum kada ku yi tambaya kan abubuwa in tubda lakum tasu'ukum in aka bayyana su gare ku za su bata muku za ku samu wato za sanin su zai zama to baci ne a gare ku wa in tasalu anha hina yunzalu alqur'anu tubda lakum idan kuka yi tambaya akan su a yayin da ake wahayin alqur'ani to ku za a bayyana muku afallahu anha Allah madaukakin sarki yayi afwa ga barun su shi yasa bai ambace su ba wallahu ghafurun halim Allah mai yawan gafara ne mai tsananin hakuri qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin wadansu mutane gabaninku sun yi tambaya akan irin wadannan al'amura tun kafin ku thumma asbahu biha kafirin sannan suka fawaye gari suna masu kafirci da wato hukuncin abubuwan da aka bayyana musu wannan ayar wato ladabi ne da Allah ta'ala yake ma mu'minai akan wato kada su rinka tambaya kan abubuwan da suke babu amfani a cikin tambayar su shine tambaya kan hukuncin da Allah ya shiru akai abinda bai faru ba kai tambaya akan hukuncin sa bayan da Allah ya kyale mutane sai ka zo kai tambaya ya zama to sanadiyar tambayan ka a haramta ma mutane wannan abu ko kuma abinda sanin sa ba zai amfane ka ba abinda ya riga ya wuce wanda rashin sanin sa shine yafi Allah madaukakin sarki ya riga ya suturta to wani mutum ya tambayi menene akibar iyayensa kamar yadda waɗansu wani ya je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ina ne makomar mahaifina ya ce ina wuta wani kuma da ake tuhumarsa da cewa ba ɗan ubansa ba ne ana tuhumarsa da cewa nasabarsa ba tabbatatta ba ce ya je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne ubana ya ce ubanka wane ne sayyidina umar yana ganin wannan ya ga tambayar da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ce da bata dace ba ya durƙusa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ya ce mun yarda da Allah shine ubangijinmu addini shine addinin musulunci shine addinin mu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon mu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abinda za ku tambaye ni a wannan makamin na wafa ce na gaya muku ban taba ganin rana irin wannan ba da aka bayyana min alkhairi da sharri an nuna min aljanna da wuta a cikin wannan garo to shine kata da yake cewa shi yana ganin akan wannan ne aka saukar da wannan ayar ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunzalu alquranu tubda lakum afallahu anha Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya inna Allah farada fara'ida fala tudayyuha Allah ya farlanta ayyuka na farin laka da ku tozarta su wa hadda hududan fala ta'taduha ya iyakance ya sanya hudud kada ku ketare su wa harrama asha'a fala tantahifuha ya haramta waɗansu abubuwa yace haramun ne kada ku kutsa cikin abin da yace haramun ne wa sakata wa taraka asha'a rahmatan lakum min ghairi nisyan ya bar waɗansu abubuwa saboda jin kai a gare ku ba domin ba ya manta ba fala tabhasu ko a wata riwayar fala tasalu anha kada ku yi tambaya akan su Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi kowa laifi a cikin musulmi shine wanda ya tambaya akan abin da ba haramta ba sanadiyar tambayar sa aka haramta to irin wannan tambayar shine aka hana amma tambaya kan bincike kan masail hatta wanda ba su afku ba domin tunanin cewa za su iya afkuwa ga waɗanda suke ɗaliban ilimi wannan mahmud ne amma ga wanda suke ba ɗaliban ilimi ba bai kamata ma su rinka shigarta da wannan ba shine kamar ka rinka mutum kamar irin abin da za ka gani a cikin littafin malamanmu a ce mutum ne wali ya yi azumi yana Morocco sai ya tashi saboda yana da karama ya tafi birnin Makka to idan ya tafi birnin Makka a yaushe zai kare azuminsa zai kare azuminsa da lokacin fast ne ko da lokacin Makka kaga wannan abu ne wanda yake nadirul wuqu ba abu ne wanda yake faruwa ba babu ne wanda kawai surantawa ake yi cewa ai tunda akwai waliyai da suke tafiya a sama to yaya hukuncin su zai kasance to amma kaga bincike ga ɗaliban ilimi ya yi amfani a cikin wannan zamanin da muke ciki da jirgin sama yanzu jirgin sama da ya zo in za ka yi in malamai za su yi bincike a cikin wannan matsalar kaga sai ya zamanto sun koma zuwa ga abin da magabata suka faɗa akan irin waɗannan matsalar wannan matsalar tana nan a cikin Mawahibul Jalil sharhin Muktasarul Khalid saboda haka irin waɗannan abubuwan da ba su afku ba da yawa daga cikin sahabbai ba sa so a yi musu tambaya akai in an je wajen Zaid ibn Thabit an ce masa me hukuncin abu kaza sai ya ce abin ya afku in ya ce a'a bai afku ba sai to saurara sai in ya afku sannan ka zo ka tambaya wanda yake ga wannan shine yafi ga mafi yawan mutane amma wanda suke da karfin fahimta da kuma intisabi ga ilimi da karfin bincike kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar yace babu laifi su kutsa cikin waɗannan masail din domin hidimar ilimi domin in suka yi bincike suka yi tunani akan wannan zai iya taimakawa wajen istinbai bayyana hukuncin da hukuncinsa ba bayyane yake ba amma ga sauran mutane mutum ya shagaltu da ibada da karatun alkur'ani da nafila shi yafi masa bisa bincike kan irin waɗannan abubuwa shi za ka gani muna fama da irin wannan tambayoyin wani sai ka ga ya bugo waya yana tambaya a abin nan wai yana ba na rike su amma irin waɗannan tambayoyin wani lokaci da za ka ga kana cikin a muhimmin abu a zo maka da tambaya wanda take babu wani aiki a ƙarƙashinta to irin waɗannan su Imam Malik suke cewa a kore su daga majalisi in sun zo sun yi irin wannan tambayar shi yasa Imam Malik wato saboda kwarjini ba a yi masa ba wanda yake da ikon yi masa tambaya saboda kwarjinin da yake da shi to haka ma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kwarjinin da yake da shi ba sai masa tambaya shi yasa sukan so balarabe na daji ba kauye ya zo in suka ga ya zo nan da nan za su gaggawa su wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun san ba ruwan su zai tambayar da su in yi tambayar kuma za a bada amsa in aka bada amsa kuma a samu akwashi ilimi a wata riwayar ban san ingancin wannan hadith din ba ban duba isnadin sa ba har sukan ba ma ba kauye rashawar wato riga sai a bashi riga a ce da Allah ji kake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi domin mu kwashi ilimi saboda su ladabtar da su da Allah ta'ala yayi ba sa tambaya sai ta tama dole shi yasa ibnu abbas yake cewa Allah ya ji kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam basu tambaye shi ba sai kan a matsala guda 14 yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil an shahr al haram qitalin fi yas'alunaka an ma yas'alunaka ma da yunfiqun yas'alunaka anil khamr wal maisir yas'alunaka anil mahid ga sunan dai sune kidaddigu 14 ibnu abbas ya kirga su lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya farlanta hajji sai wani yace a fi kulli amin ya rasulullah a kowace shekara ne ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru sannan sai yace law qultu la'am na'am la wajabat da nace eh da ta wajaba kowace shekara sai an yi haji wala mastata'tu da ba za ku iya ba sannan yace daruni ma taraktukum ukali ni da inda na ajiye ku inda na bar ku fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim ba abin da ya halaka da wanda suka gabace ku illa yawan tambayar su da sabawar su da suke yi ma manzannin su yawan tambayar abinda ba arga wato abinda ya aka yi shiru akan sa a cikin shari'a sai ka tsaƙwaƙu sai ka je ka tsaƙulo kan azo a bayyana maka to shine Allah ta'ala yake cewa wa in tasalu an in tubda lakum tasu'ukum in an bayyana muku zai bata muku ko ba iya yi za ku yi ba kamar kai tambaya akan me makoman mahaifinka ya zamanto gashi tunda Allah ta tunda wahayi ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi a lokacin in ya bayyana masa ba za ka ji dadi ba a ce mahaifinka dan wuta ne wa in tasalu anna hina yunzal alquran tubda lakum in kuka tambaya lokacin da wahayi yake zama zuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam za a bayyana muku to sannan Allah ya ce afallahu anha Allah yayi afwa ga wannan sawa'un wajen hukunci din ne ko wajen sanin me makoma shirin da wato afwa Allah ya kyale wannan ya ba ku lafiya wato abin da zai tabbatar muku da lafiya da inganci da rashin bala'i domin idan hukuncin ya bayyana to ibtila'i zai zo al'afiya shine ai maka afwa daga bala'i ibtila'i jarabawa ba a neman jarabawa neman afwa ake daga jarabawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatamannu liqa'al adu wa sallallahu al'afiya kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba ku rinka roƙon Allah afiya Allah ya kai mana afwa amma ka rinka cewa a zo ai arangamar Allah ya kawo ranar da za mu zo mu kara a'a Allah baya son wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ku rinka roƙon Allah afwa Allah ya mana maganin bala'i Allah ya mana maganin bala'i irin wannan addu'ar haka za a rinka yi in yaso a ce maka matsoraci din ba matsoraci bane kaifin hankali ne hikima ce da tarbiya irin ta Allah da ta alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin wadansu mutane gabaninku sun yi tambaya akan waɗannan abubuwa sannan suka wayi gari masu kafirci da wannan
ma ya'lamu Allahu min ba'iratin wala wasi ma ya'lamu min ba'iratin wala sa'ibatin wala wasilatin ولا عاد ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون
Allah ta'ala ya ce ma ja'alallahu min bahira Allah bai sanya wata bahira ba wala sa'iba bai sanya wata sa'iba ba wala wasila bai sanya wata wasila ba wala ham bai sanya wani hami ba bahira da sa'iba da wasila da ham sunaye ne da laqabi da mushrikai a lokacin jahiliya suka yi ma dabbobi da suka ba su wata sifa suka sanya waɗansu ka'idodi a kansu al-bahira ita ce dabba wadda ake yanka kunnanta idan ya zamanto cewar ta taka wani matsayi wato ta haihu ya adadin ƴaƴa ta yi ciki kamar sau goma a watar waɗansu suka ce sau goma sha biyu waɗansu ma suka ce sau biyar to idan ta haifu na ƙarshen sai a yanka kunnanta idan aka yanka kunnanta ɗin nan sai a ce bahira wato mai yankakken kunne sai a ƙyale ta ba za a sha nonanta ba idan ta zo shan ruwa ba za a tsare ta ba sai a kori sauran dabbobi sai ta sha tukuna saboda a ce ta zamanto wato wadda aka yanta ta ga gumaka saboda ta yi wannan aikin ta haifi ta yi wato ta yi goyo har ƴaƴa har goma sannan kuma idan aka yanka ta namanta ba za a ciyar da ba za a ciyar da ƴaƴa mata ba da matan gida sai maza za a ba mu sannan kuma yayin da take da rai nonanta da mazan da matan ba wanda zai sha to duk wannan wata shari'a ce wanda suka bahira sarna ce sa'iba wanda ita kuma idan idan a ta kai adadin wato irin nau'in ƴaƴan da ta haifa sai a ce wannan a kyale ta ga gumaka a kyale ta ga gunki ta zamanto sai daga wato sa'iba ai matruka an kyale ta an rabu da ita ba za a dora kaya akan ta ba ba za a ce wani abu na hidima ba alwasila kuma wanda yake wajen haihuwarta ta sadar da wato mace da mace tare a ciki na biyar wani lokaci kuma su ce a'a idan ta haifi ɗa namiji sannan ta haifi mace sannan na ukun ta sake haihuwar mace to sai ta zama to wasila wajen tafsirin nasu daban-daban ne suna shan babban to amma kamar yadda alqasimi yace ba mamaki in sun sha babban dan tsari ne wanda yake ba shari'ar Allah ba saboda haka tunda jahiliya ce kowa dokar da ya ga dama zai kowane boka sai ya kawo tasa dokar sai a ce mata ce wasila alhami kuwa wato raƙumi ne wanda yake yayi karo an yi amfani da shi wajen barbara shekaru adadi ko kuma yayi barbara iya adadin lokaci mai tsawo to sai a ce to daga yanzu shikenan wannan ya zamanto hami za a kyale shi ba shi ma da makiyayi duk inda ya tafi duk inda ga dama tafiya yake ba isa ba kuma a hana shi in ma garinku yana nan wajen idan yazo zai ci garin ba kai saka hana shi wannan garin ba hami ne na gumaka to Allah yake duk bai sa wannan ba wato kada ku ji Allah ya ce ja'alallahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wa shahra al-harama wal hadiya wal qala'id wayannan abubuwa wanda yake tun a jahiliya ana yi Allah ya ce shine ya sanya wannan to ku ce to ai ga bahira ma ga sa'iba ma ga wasila ma wataƙila duk su ma duk ai dai yana cikin addinin annabi Ibrahim Allah ya ce to ma ja'alallahu Allah bai yi wannan ba farkon wanda ya soma wannan Amr ibn Luhay al-Khuzai shine ya canza addinin annabi Ibrahim ya kawo butar gumaka shine ya soma yanka shine ya soma yanka kunnan al-bahira shine ya soma kawo awwal man sayyaba thawa'id kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yace ya ganshi a cikin wutar jahannama yana jan hanjin sa ane masa azaba a cikin wutar jahannama hajji ya fito yana jan sa shine wanda ya soma kawo butar gumaka lokacin da Khuza'a suka zo suka kori jurhum su ne asalin wanda annabi Ibrahim suka zo suka zauna tare da annabi Isma'il to suna kan addinin annabi Ibrahim shi Amr ibn Luhay al-Khuza'i shine ya je sire ya ga ana bautar gumaka sai ya je dauko musu gunki ya zo ya kawo musu bautar gumaka ya zo ya kawo wannan shari'ar ta jahiliya to Allah ya yi nafayin wannan ya kora wannan ya ce Allah bai sanya wannan ba walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhib sai dai kafire suna kirkira ma Allah ƙarya wa aktharuhum la yaqilun daiwa daga cikin su ba su hankali domin abin su da suke yi ba a gina shi ne bisa hankali ba wanda yake nuna kan cewar abin da duk Allah zai kawo sai ya dace da hankali yana dacewa da hankali shari'a kuma haka take domin ta zo ne ga maslaha masalihul ibad idan kaga wani abu a cikin shari'a hankalin ka kana ganin kamar bai dace da hankali ba naka hankalin ne bai kai riski hikimar da ke ciki na shari'a ba amma in ka samu masu hankali masu wato masu hankali wanda yake Allah ya haskaka shi irin su Imam Malik suka yi maka bayanin asrar da ke cikin shari'a irin su Imam al-Ghazali a cikin Shifa'ul Ghalil irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah irin su Ibn al-Qayyim suka bayyana maka asrarul shari'a zaka san cewa lalle shari'an nan hankali ce gabaki daya hatta abinda hankalinka bai dace ba in ka ji bayanin wayannan wallahi sai ka ce wallahi akwai hankali ne hankali na bai dace ba da zaka ga an ka karanta abubuwa zaka ga abubuwa da yawa wanda ba ka taɓa tunaninsa ba sun zo sun bayyana maka saboda haka sauran abubuwan ma da ba ka gane ba sai ka ce da zan samu bayani irin su da zan gane to haka Allah ta'ala ya to amma kafirai masu kira ma Allah ƙarya aktharuhum la yaqilun mafi yawan su ba su da hankali shi yasa suka ki karba shi yasa suke kira ma Allah ƙarya su ce faɗan abin da Allah bai yi ba ai mai hankali shine wanda yake daraja wannan matsayi na Allah na kan cewar bai isa ya faɗi wani abu ba wanda Allah bai yi ba yace kuma Allah ya faɗa. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, idan aka ce musu ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar, kuma ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ku zo zuwa ga hukuncin Allah, ku zo zuwa ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku hukunta shari'ar musulunci akan ku. Qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, sai su ce a'a, sai su ce abinda muka samu iyayenmu akai ya ishe mu, abinda muka samu iyayenmu akai al'adunmu na gargajiya hasbuna ya ishe mu, ai wato ba za mu ketare abinda iyayenmu su kakanni suka yi ba. Allah ya ce a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, ko da iyayen nasu ba su san komai ba, ba wani wahayi bai zo musu ba, ba sa kan wata shari'a, wala yahtadun, ko ba akan shari'a suke ba, akan abinda suke da nasu hankalin, ba da wahayi ba, ba shari'a bane, ko da haka suke akan bata suke, kana kuna ganin kuskure ne haka za ku bi su? Ai wannan din ne hankali ya san ba zai ba al'ada idan ta zamanto za ta kai shi zuwa ga halaka ba. Idan ya san kan cewa iyayen nasa jahilai ne, bai kamata ya bi su ba, duk mai hankali ba zai bi su ba. Shi yasa Allah ya kawo hujja da wannan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an, ko da iyayen nasa ba su san komai ba, kuma tabbas ba su sani ba. Shi yasa ma ake ce ma fatarar da ta zo kafin zuwan shari'a ake ce mata jahiliya, al-jahiliyatul jahla, jahiliya ta bakin jahilci, ta rashin sani, dan ba san wani abu na shari'ar Allah ba, kuma su kansu sun yi shaida akan kansu da jahilci, dan idan wani abu ya zo musu sai su je wajen ahlul kitab su ce ku ne kuke karanta littafi, ku ne kuke karanta littafi da yake zuwa muku da labarin sama, to da haka sun san iyayen nasu jahilai ne. To yanzu kenan jahilci ya cancanta ya zamanto imam, kowa ya san kan cewa jahilci baya zamantowa jagora, jahilci baya zamantowa jagora. Makaho ba zai je ya ce zai ko ba zai je ya ce mai jan sandansa ya zama to makaho dan uwansa ba, sai dai neman mai ido. Makahon ku da zai ce ba mai ido yake nema ba, to wannan dama halakakke ne, ya san kuma halaka zai shiga. Wala ya hatadun, kuma ba shiryayyu ba. Allah ta'ala ya kore musu ilimi, ya kore musu shiriya, kuma ya nuna kan cewar waɗanda suka tara wannan sifa ta jahilci da rashin shiriya ba su cancanci ya zamanto su ne wanda za su yi biyayya a gare su ba. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta. Allah ya sanya mu jagora ga masu tsoron Allah. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.